Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 13 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za a ji cewa wasu 'yan Niger sun koka kan tsananin zafi da ake fama da shi a wannan lokaci na azumin watan Ramadan.
Wallahi zafi kamar ya hana mutane ko ya tabo da wani mutum abinci, ta mun kashe godon gage mun kalallabe na nan ga ba ka da ikon ka ta da rana nan. Dowar haka so abu dole haka karbi da kuna sai mai ciyar nan ya ta zuwa da abinci.
Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon ƴamace na Aisha Ma'azu. Bayan nan kuma muna tafa da shirin darussan Ramadan a kaina, sai kuma sharhin jaridan Kamaru. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban kasa Muhammadu Buhari a ranar Talata ya sha alwashin cewa babu rahama ga waɗanda suka kashe mutane sama da 100 a wasu hare-hare a tsakiyar Najeriya. Wasu 'yan bindiga sun kai farmaki wasu ƙauyuka kamar yadda majiyoyin yankin suka ce. A ɗaya daga cikin munanan hare-haren da aka kai a bana da ake zargin 'yan bindiga masu ɗauke da muggan makamai suka kai. Da yake Allah wadi da abin da ya kira munanan kashe-kashe, Buhari ya alƙawarin cewa waɗanda suka aikata wannan aika-aika ba za su samu tausayi ba. Ba za a gafarta musu ba ko ba za a bar su tsira ba, a cewar shugaban a cikin wata sanarwa. Hare-haren da aka kai ranar Lahadi a jihar Filato da kuma wani samame da masu garkuwa da mutane suka kai jirgin ƙasa a jihar Kaduna da ke makwabciyarta ya nuna yadda rashin tsaro ke ƙara ta'azzara a yankunan arewa maso yamma da tsakiyar ƙasar da tafi kowace yawan jama'a Afirka. Shugaban Amurka Joe Biden ya ƙara zafafa kalamansa kan ƙasar Rasha a jiya Talata, yana mai zargin shugaba Vladimir Putin da shirya kisan ƙari dangi a Ukraine. Yayin wata ziyara da yake jihar Iowa don gabatar da wani shirin rage farashin man fetur, shugaba Biden ya ce kuɗaɗen da kuke samu da damar ku ta cika motocinku da mai, babu ɗaya daga cikinsu da ya kamata ya dogara kan ko wani mai mulkin kama karya ya yanke shawarar shiga yaƙi tare da yin kisan kiyashi a can wani ɓangaren duniya. Daga baya shugaban na Amurka ya kare matakin da ya ɗauka na bayyana matakin na Rasha a matsayin kisan kiyashi, yayin da yake zanta da manema labarai kafin ya hau jirginsa ya koma gida. Biden ya ce na kira shi kisan kiyashi ne saboda ya ƙara fitowa fili, kuma a fili yake cewa Putin na ƙoƙarin kawar da ra'ayin samun damar zama ɗan ƙasar Ukraine, kuma shaidu suna ƙaruwa. Ya ƙara da cewa za mu bar lauyoyi su yanke hukunci a duniya ko ya cancanta ko a'a, amma ga alama haka yake gare ni, in ji shi. Farautar mutumin da ya kai harin kan mai uwa da wabi da safiyar ranar Talata a gundumar Brooklyn ta birnin New York ya haɗu da tsaiko, yayin da aka gano kyamarar ɗaukar hoto a tashar jirgin ƙasa na 36th Street da ya kamata ta ɗau hoton maharin ta lalace, a cewar magajin birnin New York Eric Adam.
Da misalin karfe 8:24 na safiyar jiya Talata ne, yayin da jirgin kasa ya isa wata tashar karkashin kasa a unguwar Sunset Park a Brooklyn, mutumin da yake sanye da karamar riga na masu aikin gine-gine wanda ya rufe huskarsa da abin tare iska mai guba kafin ya fara buɗe wuta akan mutane da ke cikin jirgin da wasu da suke kusa da jirgin, in ji kwamishiniyar 'yan sandan birnin New York Kitchener Sewell.
Known explosive devices on our subway trains and this is not being investigated.
Tace za mu iya tabbatarwa da mutane cewa babu wani abun fashewa a cikin jirgin, kana ba za mu gudanar da bincikenmu a kan ta'addanci ba tukuna. Harbin kan mai uwa da wabin ya haifar da fargaba da tashin hankali a cikin jirgin. Wannan abu dai na faruwa ne a daidai lokacin da ake fama da yawa-yawan harbe-harbe a faɗin birnin New York da kuma ƙaruwar miyagun ayyuka a tashar jirgin ƙasa na ƙarƙashin ƙasa. Gwamnan jihar New York Kathy Hochul ta shawarci 'yan New York ne, tana cewa ku kasance a farke da kuma lura. Kathy ta yi kira ga mutanen jihar New York baki daya da su taimaka ma 'yan birnin New York da jami'an tsaro wurin haɗa kai a kyamaci wannan ɗabi'ar harbe-harben mutane. Baba Yako Makeri, sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin New York.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. tsananin zafi da ake fama da shi a Niger da ma iyakar kasar da arewacin Najeriya ya sa wasu 'yan Najeriya shiga garuruwan Niger domin sayen kankara, yayin da masana yanayi da likitoci ke kira da yin gargadi ga jama'a game da matsanancin zafi a wannan lokaci na azumin bana. Ga rahoton da wakilinmu Haruna Maman Bako ya aiko mana.
Matsanancin zafin da ake shatattawa ne yanzu haka a jamhuriyar Niger da kashi 2/3 na fadin kasar ke mamaye da hamada da ma arewacin tarayyar Najeriya da ke iyaka da jamhuriyar ta Niger ta kara tsananta azumin wannan shekarar na bana, inda jama'a ke ini a cikin lambuna suna bankawa jikin su ruwa.
To wanga zahi da muke ciki ne muna neman Ubangiji Allah ka mana saukin shi, dan gaskiya wanga zahi in yan matsa gaskiya cuta mutane zai shi.
Gaskiya muna cikin yanayin zahi yayi yawa, sai dai mu roki Allah Ubangiji shi kawo sauki. Allah Ubangiji kawo sauki wannan zahi. Ni yanzu da gare ni shugo gargana yi, to ina ganin da ko zai tare na sai kare shidda yan Allah su.
Yanzu an gaje an gace ma nan dai misalin kare bi ta yi na hawurin zama ba ka samu.
Wallahi zahi kamar ya hana mutane ko ya tabu wurin mu da abinci, sai mun ka shigo dan gaje mun ka lallabe na nan, ba ka da ikon ka ta da rana nan. Dowar haka so abu dole haka karbi da una sai mare ciyar nan haka zuwa da abinci.
Kwararrun ma'aikatan duba yanayi na jamhuriyar Nijar kamar Malam Muhammad Lawali na meteo birnin Kwani ya ce zafin da ke Celsius 44 a yau zai ƙara dannawa zuwa sama da haka anan gaba.
Nan dai Kwani ita ce dai a Nijar da yau da muka yi kowa zahi da aka yi awu dai. Menene yake kawo shi? Kuske kamar wanda kuka gani jiya dai, kun ga dai kamar giragizai sun dan fara shigo mana nan. Don ku yanzu kenan nan Kwani tana bakin gabar kamar yanayin shigo damina. To shi ne yake kawo wannan zahi. Jiya 44 gare mu. Zan zuwa kwana biyu duka za mu samu 44, amma in daga ba za shi kai ska har zuwa 45 insha Allah.
A bangaren 'yan Najeriya da ke wannan iyakar a kowace sahiya ta Allah barkekewa ne suke yi daga kasarsu don kutsowa jamhuriyar Nijar domin sayan kankara saboda matsalar wutar lantarki a waɗansu garuruwa waɗanda jama'ar su suka ce sun mamanta da wutar ta lantarki a Najeriya.
Sunana Suraju Usman. Saboda abin da ya samu ke shigowa ina neman galas. Babu Najeriya babu wuta, gaba ɗaya lila da yankin ta gaba ɗaya babu wuta saboda wannan gwamnatin da muka samu gaskiya ba ta ba mu huta ba da muke bukata. Kana da gwamnati kuma ba ta da tallafin da za ta yi maka. Ga shi gabaɗe wajen kudu da arewacin abun da ya kudun duk suna da huta, amma a cewa yankin nan Ilele da su gada duk babu huta a cikin nan ne za a yi mana wannan.
Mata na da yake wannan sana'ar ta kankara a jamhuriyar Niger a mafi yawan lamari kuma sun yi bayani game da irin yanda abin ke tafiya a halin yanzu.
Sunana Umma. Wallahi to huta azumi shi dai a hankali. Firgo dai yanayin shi babu riba, yanayin harko huta-huta ta ta dawo kawai dai sai a hankali.
Sunana dai Labrador. Amma dai gaskiya bana akwai matsalar huta gare mu kwarai. Tun daga galas sai shi muna kwana biyu kwana uku ba mu hidda ba. Amma amarko muna kuɗin huta da yawa. Mu shi na dai an matsalar mu. Inda akwai huta ka akwai amfani sosai. Wallahi ana samu daidai gurin.
Likitoci sun so mu kira da magargadi ga masu azumin Ramadan a jamhuriyar Niger, musamman kafin zafi na musamman da ke kan jama'a bankawa jikin su ruwa.
Sunana Dr. Mantashi. Lokacin zahi kowa da ya sani dai zahi ana zahi ana yawan zuhan, kuma zuhan nan da ina yake hitowa a cikin jikin mutum ne yake hitowa. Akwai nivo da yake kai gare shi na dehydration kamar a ce ruwan jikin mutum suna nan ga hita. Ga kuma azumi ya gamu da zahi da azumi, to mutum a takaice yana jin kishirwa, kuma ga zahi yana nan ga zub da ruwa ma a cikin jikin shi, amma babu wani matsala na kawatsa mukan karuwa.
Haruna Maman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Maman Bako, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na cewa karfe 3:09 na dare. Yanzu dai ga sarfili dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Sama da 'yan Sudan ta kudu miliyan 7 ne za su fuskanci matsalar karancin abinci a watan Yuli saboda ambaliyar ruwa da fari da kuma fadace-fadace. Matsalar karancin abinci ta ta'azzara tun bara. A wani rahoton haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Sudan ta kudu suka fitar rana Asabar, sun bayyana cewa karuwar tashe-tashen hankula da makamai da rasa matsugunne a cikin al'umma da sauyin yanayi kamar ambaliyar ruwa da fari sun taka rawa. Kimanin mutane 87 a yankin gudanarwa na Faibo da wasu sassan jihohin Jonglei da Lakes da wasu jihohi na iya fuskantar bala'in yunwa a watan Yuli. Kimanin mutane miliyan 2.9 ne za su kasance ƙasa da mataki ɗaya kawai a matakin gaggawa a cewar wani bincike na bayanan tsarin kimar abinci. Sama da kashi 2-3 na al'ummar ƙasar, kusan mutane miliyan 9 na buƙatar agajin jin kai, inji Majalisar Ɗinkin Duniya. Daga ƙarshe, wani rahoto na shekara-shekara na ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya nuna damuwa game da ci gaba da cin zarafin bil'adama a Rasha da China da Iran da Venezuela da Masar da sauran ƙasashe masu mulkin kama karya, da kuma tasirin da cutar coronavirus ta yi a kan ayyukan haƙƙin ɗan adam a duniya. Takardun wannan rahoto na shekara-shekara ya kuma nuna damuwa game da danniya tsakanin ƙasa da ƙasa, wanda gwamnatoci ke kaiwa kan iyakokin ƙasar don musgunawa, tsoratarwa ko kashe masu adawa. Jiya Talata ne sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana rahoton. Blinken ya ci gaba da cewa koma baya na mutunta 'yancin ɗan adam ya ci gaba, yana mai ba da misali da yakin da Rasha ke yi a kan Ukraine.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Madalla, yanzu kuma sai shirin ciwon ya mace.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da wannan hanti, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace. Idan dai mai sauraro na biye da shirin a makon da ya gabata, mun tattauna ne akan kalubalolin da suka dabaibaye siyasar mata a Najeriya da kuma yadda za a warware su. Kuma mun karkare shirin a daidai sa'idin da barista Sa'idu Sa'ad take cewa,
ni abin da yake bani mamaki, musulunci da ya fara shigowa mamace ya fara bawa ƴancin ta, ana binne ta, yace aka ce a daina binne ta. Zaka ga hadisai iri-iri wanda mace a ce aljannarka tana karkashin kafar mahaifiyarka, a ce in ka haifi ƴaƴa mata uku kai musu tarbiya mai kyau ana maka albishir da aljanna. Duk banga inda akai wa namiji duk irin wannan gatan ba, amma sai gashi mun samu kanmu al'umman mu muna danna haƙƙin mace. To ni gani nake canji yana hannun malaman mu, su dauki shugabancin abin nan a fahimtar da al'umma yadda matsayin mace yake a cikin musulunci.
A yau za mu saurari ƙarshen bayanan nata da Hajiya Halima Abdullahi Abubakar, kuma za mu tashi ne akan bayanan barista Sa'ida. Ai sauraro lafiya.
To kira na ga jam'iyyu musamman wa'annan manyan su ne a gaskiya, inda da gaske suke ana neman a kawo gyara a ƙasar nan. To fa ku kula da matsayin mata a jam'iyyunku, inda siyasa da gaske ana yin ta ne saboda rayuwar bil'adama ba dai san zuciya na mutum ba, kuma an yarda cewa matsalolin al'umma sun shafi mata, kuma za a iya bi ta hanyar su a kawo gyara. Ya kamata a tsaftace siyasar yadda mace za ta iya yin ta cikin sauki. Ya kamata jam'iyyu, ko da dokar an hana mu a ce muna da matsayi, a yi nazari a bamu matakai wanda za mu iya zantuwa za a ji muryoyinmu a cikin jam'iyyun ma kenan. Banda haka, idan mace ta tsaya takara, ni ban yarda da wai a ce kar ta biya kudinka, za ita ma ta biya, amma a yi gaskiya, kuma a rage masifa da rashin tsaro da fitinu da dabanci na siyasa, saboda mu samu mu shiga. Dan ɗan siyasan nan su ne suke sponsorin ɗin yara, su ba su ƙwayoyi wanda za su haukatar da kayukansu, a ba su kayan fada don su rinka rikita abubuwa. To duk irin wannan abubuwan mata suke son a cire kuma a rage wannan siyasa ta kuɗi. Za mu yi ta fada har sai Allah ya kai mu lokacin da za a ci da an daina.
Gareki Hajiya Jamila, muna goyen bayan matan kuma matan sukan kawo mana sauyi da ci gaba mai kyau a cikin tafiyar siyasar mu a Najeriya. Saboda haka muna fata mata ƴan uwan mu su fito su tsaya su nemi kujeru. Mu ma in Allah ya yarda za mu fito za mu nema za a dama da mu. Za mu taka rawa ta musamman mu ba da gudunmuwa saboda mu kawo sauyi a ƙasar mu da jahar mu da ci gaba. Saboda dalilin da ya sa ma na shiga siyasa kenan dan mu ga yanda za mu fitar da jaki daga dima. Mu taimaki mata, mu gina al'ummar mu, mu gina ƙasar mu. Idan aka ba mu wannan dama to za mu kawo wannan sauyi 100% a cikin tafiyar mu ta mata.
To a daidai sa'ilin da muke wannan hirar kuma wata kotu a babban birnin tarayyar Najeriya ta yanke hukunci akan wata ƙarar da gamayyar kungiyoyin mata suka shigar wajen neman kotu ta kwato musu haƙƙinsu daga wurin gwamnatin Najeriya akan basu kaso 35% cikin 100 na madafun iko. Barista Aisha Ali Tijani tana daga cikin lauyoyin da suka wakilci kungiyoyin matan Nigerian Women Trust Fund. Sannan muna tare da Farfisa Hauwa Muhammad Minoma, Director Sashen Jinsi a Jami'ar Nasarawa. Ai sauraro lafiya.
Yaya zancen ya kaya?
Shi abin da ya kaya shi ne ƙarar da muka kai akan gwamnatin tarayya ba ta aiwatar da kaso 35% a cikin 100 na bawa mata madafin iko, wanda aka fi sani da 35% affirmative action. Mu muna ganin ba a yi. To sanda muka shigar da ƙara muka yi extending brief, abin da ake nufi extending brief, muka karɓi tasu suka karɓi tamu suka ga dalilin da ya sa muka kai gwamnatin tarayya ƙara a ƙarƙashin Attorney General na Federation na Ministry of Justice ya turo council sunsa, wanda a cikin abin da suka turo shine wannan abu da muke tunani ko muke kara akai ba haka bane. Gwamnatin tarayya tana iya bakin kokarinta, tana kula mata kuma tana damawa da su kuma tana sasa akan madafin iko. Sarko sai suka nuna mana cewa ga malis din matan da suke akan madafin iko, kama daga duk wata minister mace, duk wata MD ta wata parastatal, duk wata DG, duk wata famsec da wasu mukamai wanda suke ya halatta a faffade su mata suna yin a federal government. Amma kuma mu muna ganin bai isa bane. Kaso 35 a cikin 100, ai da ka hakura ka ba mu namu da ai yafi sauki ko? Ai mu ma akwai irin gudunmuwar da ya kamata mu bayar. Bamu ce ma za mu yi akan na wani ba, a ban mu akan abubuwan da ya shafe mu ne. To sai kasance alhamdulillahi mun je kotu ya fi sau 10, alkali wani a daga kara, wani mu je a ce kaza, bakin ciki da wahala ba wacce ba a sha ba. Amma Allah da ya yanke mana 6 ga wata, karfe 12 rana ya zauna ya faɗi judgment. Bukatunmu da muka nema da an biya mana. Na farko alkali ya yanke hukuncin cewa wannan magana da gwamnatin tarayya take tunanin cewa wai ta tabbaka na kaso 35 na madafin ikon gwamnati a ba mata, yace duk sanda aka zo wannan magana ba haka bane. Gwamnatin tarayya da take za amincewa ta yi, mai shari'a yace bai cika 35 ba, kuma wannan za amina ta na dai ba daidai bane, kuma ba halal bane, kuma bai dace da kundin tsarin mulkin ma Najeriya ba. Kuma wannan kuduri da ta dauka na kafewa na cewa yayi bai yi daidai ba, abinda ake kira yace is unlawful, it's wrong, null and void to the extent of inconsistency. Bi ma'ana ƙarya ne, bai yiwu ba, bai halatta ba, kuma ya ci karo da kundin tsarin mulki. Kai wannan abu ma babu shi, kuma in ma da shi lalatacce ne. Sannan kuduri na biyu alkali da muka nema ya ce kuma rashin aiwatarwar shi ma laifi ne, haram ne, bai dace ba, bai yi daidai da kundin tsarin mulkin Najeriya ba, kuma shi kanshi kudirin ya saba da sashi na 42 da na 144 da sashi na 14 a cikin kundin tsarin mulki na Najeriya, shine Constitution of 1999 as amended. Kuma ya yi sabani da sashi na 19 a doka da ake cewa African Charter on Human and People's Right. Duk bai dace ba.
Professor, yaya wannan al'amari ya zo miki?
Gaskiya ina cike da farin ciki, kuma haka din ne ya kamata. saboda akwai abubuwa da dama da mata ba su samu dama a dama da su. Ba wai a ce wai ai ga naku in aka gama rabo a ce ka zo ka dauki naka ba, kai ma kana son ka shiga cikin yadda ake tuka abinci ake gyara, kai ma ka debi dai dan yadda kake so ka ci, saboda a rage almubazzaranci. To rashin a tuka da kai din ayi duk abubuwan da ya kamata da zai gina jiki, to amma wuraren da ake daukan matakan yin haka babu mata a ciki, sai a dauki wani mataki akan mace, su basu san wace ce macen ba, basu san yaya me take bukata, me ya kamata ai mata ba, kuma yazo ba a tafiya da shi yadda ya kamata. Kuma idan yawancin lokaci abinda mutane basu gane ba shine duk hukuncin da aka yanke akan mutum idan baya nan lokacin da aka yanke hukuncin ba zai ji dadin aiwatar da abun ba. Zaka zo ka ce wai ka gama yin abu ne ka ce wani ka je ka yi, a ba a yin haka. Idan kana son komai ya tafi daidai, to ya kamata duk wanda kake so hukunci ta hau kan shi, shi ma yana nan lokacin yadda za a yanke hukunci, to sai ya zauna yayi abin yadda ya kamata, sai a samu sakamako mai kyau.
Me kike gani zai biyo baya yanzu?
Ai ban ga wani abu yana biyo baya bane. Daman kaya ne da ba naka ba, aka ce sauke ka aje. Me abin tacin hankali? To ai sai ka sauke ka aje in dai baka son tacin hankali ba ko? Kuma aka dada karanta maka abin da kake na rike wannan kaya fa da kake tunanin kana da iko akan sa, baka da iko da shi. Duk sanda mai kaya zo a dauka a bashi. Kuma duk wani kuduri da mai kaya yayi akan kayan sa karka kuma cewa kanzir. Kai ma kuma duk matakin da zaka dauka na hana mai kaya dauka kayan sa an ce maka haramun, kuma kar kai.
To bari mu koma kan mata. Da yawa ana cewa mata su ne basa kaunar kansu. To yanzu yaya kike gani tafiyar za ta kasance?
To ta ina ne ai na aka ga muna fada sau nawa aka raba mu? Ai ba magana ba ma kaunar kanmu bane. Ba ma kaunar kanmu, muka hada kanmu muka je muka nemo wa kanmu wannan hukunci? Duk ba haka bane. Maza suna fadan wannan kalma ne dan su kara kansu kaimi wajen ci gaba da dakire mata a duniya da kuma ci gaba da take mata haƙƙinsu. Amma ba wai wani mata ba sa son kansu bane, su suke gaya wa kansu, kuma ba haka bane. Su ci gaba da gaya kansu, mu kuma muna nan muna daukan mataki.
Tun mai sauraro, duka-duka a nan za mu karkar shirin ciwon ya mace a yau, amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.
Gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru.
Don fara shan yurin namu na wannan makon ne da jaridar Afrik Media Allah farkon shafin ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Beti Asomo wajen namijin kokarin da ya yi na yakar maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa. Kuma ministan da kansa ya yabawa zakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru wajen jajircewa da suka yi domin mulkushe hare-haren yan ta'adda na Boko Haram wanda suka samo asali ne daga kasar tarayyar Najeriya. Jaridar da misaje kuma ta wallafa cewar ɗan asalin arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru wanda ake kira Frank Biya. Sun ce sukan a ta ɓangarensu shi ne ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa manan da shekaru biyu masu karatowa. Sai kuma jaridar Le Jour anda ita kuma ta ce kotun TS ta gurfanar da tsohon kantoman birnin cinikayyar ƙasar jamhuriyar Kamaru Duwara Musa Prince Tone-Tone a yayin da ake bincikensa kan almugana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Ekahosante anda ita kuma ta yi bayani cewar ministan lafiya na ƙasar jamhuriyar Kamaru Mr. Malula Malashi ya ce yanzu dai hukumar kasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraluwar cutar nan ta kwalara a ƙasar jamhuriyar Kamaru. Ta ce kuma tana ƙoƙari matuƙa gaya, za su yi ƙoƙari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman ƙasar jamhuriyar Kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da saƙo birni da ƙauye. An ga cewa an tabbatar da
wannan allurar ga duk mazauna ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridar Kalara kuma cewa ta yi ɗan adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin dinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru, wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba ƙwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya. Sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban ƙasar ba, wanda yanzu haka ya kwace shekaru 40 a kan karagan gadar mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru. The Guardian Post kuma ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu dai tsugune ba ta kare ba a bangaren 'yan awaren ƙasar jamhuriyar Kamaru, an da yanzu haka masu ɗauke da makamai suke ci gaba da kai harharensu kan al'ummar da ba su gani ba a bangaren na 'yan awaren. Za mu kammala shayin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar The News, an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru 4 kenan da 'yan aware suke ɗauke ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen Ingilishi, sai dai har yanzu jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da nuna jijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu ɗauke da bindigan, amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren, wanda yanzu haka ba sa gudanar da kasuwanninsu, waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na 'yan awali. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma sai darussan Ramadan a kaina.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Ni ne Ahmed Rufai Abdullah, matashin Yalwa insha Allah. Wato ina samun fa'ida cikin watan azumi na farko, ina yawan samun karatun alkur'ani cikin watan azumi, ko da ban iya na yi komai ba a wata ɗayan nan, da ina kokarin sauke ko da sau ɗaya ko sau biyu. Baya ga shi kuma ina kiyayewa game da batun wurin kallon fina-finai wani TV dai kamar kan da dai jama'a kuka sani muna yawan kallon wasu fina-finai dai hakan ga duka wannan banda lokacin shi.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Abbas Hussein, kuma shi nike zama kusanci ga Allah na sanan kuma kiwon lafiya, sanan kuma yana kara ma takawa, kana iya ciro game da yin mugun ayyuka, shi azumi na yana hana ka da bari yin shiga wani su shigula na shanin sabon Allah.
Assalamu alaikum ya jama'atu muslimina wa muslimat wa mu'minina wal mu'minat. Sunana Yakubu Tahir. Albarkan da ke cikin azumi, mu gaskiya ba za mu yi kwatanta shi ba da wata ne mai rahama, wata ne mai albarka, wata ne mai ba bawa lafiya da kiyayewa dukan kiyayewa. Ni na tabbatar da azumi tabbatacce ne da duka ababen da muke aikatawa da ba alheri a gare mu ba. Cikin azumi ya kamata duk bawa ka zubar da wannan ka kama abin da ya zama na nagari, abin da zai taimake ka rayuwanka duniya da kiyama. A ga azumi daya yana ba mutum lafiya, yana kare mutum imani, yana kiyaye mutum waɗansu ababa na sha'awa na mata ko na wani abin duniya. Azumi yana da wannan ababa.
Madalla. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ranar Talata ya sha alwashin cewa babu rahama ga waɗanda suka kashe mutane sama da 100 a wasu hare-hare a tsakiyar Najeriya. Wasu 'yan bindiga sun kai farmaki wasu ƙauyuka kamar yadda majiyoyin yankin suka ce. A ɗaya daga cikin munanan hare-haren da aka kai a bana da ake zargin 'yan bindiga masu ɗauke da muggan makamai suka kai. Da yake Allah wadi da abin da ya kira mummuna nan kashe-kashe, Buhari ya alƙawarin cewa waɗanda suka aikata wannan aika-aika ba za su samu tausayi ba. Ba za a gafarta musu ba ko ba za a basu tsira ba, a cewar shugaban a cikin wata sanarwa. Shugaban Amurka Joe Biden ya ƙara zafafa kalamansa kan ƙasar Rasha a jiya Talata, yana mai zargin shugaba Vladimir Putin da shirya kisan ƙari dangi a Ukraine. Yayin wata ziyara da yake jihar Iowa don gabatar da wani shirin rage farashin man fetur, shugaba Biden ya ce kuɗaɗen da kuke samu da damar ku ta cika motocinku da mai.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Salman Abu da ya haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.